بكر المرسلين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau dai ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda yayi daidai da 11 ga watan Satumba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin Jawami al-Fawaid fi tahsil al-ilm an-nafi na'am
bismillahir
rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim daga cikin alamar sa cewa lallai kai dan uwana ba ka da awon ilimi kuma ba ka alfahari da ilimi ga wani da ringa cewa ai na fi wani ilimi ba ka yin haka sannan ba ka jingina jahilci zuwa ga wani ka da ringa kiran sauran mutane jahilai kai ne malamai kai dai mutumin da ya saba ma sunna da mutanen sunna idan ya saba mu sunna da mutanen sunna anan kana iya jingina ne jahilci
inna ta fi da dalilin da ta karba mugabata billah
kai a wannan lokaci za ka yi magana saboda fushi saboda Allah za ka yi fushi da shi saboda Allah ka faɗi magana mai zafi ba wai dan kanka ba ba wai dan ka daga kanka akan wani ba daga cikin alamomin sa kuma wato kai daga cikin alamomin ilimi mai amfani kai ba za ka yi zato ba gudarin zato cewa kai ka fifici wanda ya gabace ka a cikin ilimi ka ringa da awon ka fifici magabatanka sai ai na fi malik ilimi ko na fi shafi ilimi ko na fi abu hanifa ilimi to faɗin wannan magana ya nuna ba kamar san abin da kake yi ba an gane wannan mutum ya zo ya yi da awon ya fifici magabacin shi a wajen ilimi lallai Abu Hanifa Allah ya masa rahama an ce masa a cikin ruwa ya fi daraja ne da alƙama ko kuma aswad ruwa ya fi daraja sai ce wallahi wato buɗin nan ba mu cancanci ba ma ambaci sunansu ba ba mu kai matsayin da za mu iya ma ambatan sunansu ba ma to yaya za mu fifi ta tsakanin su a gani mu ma ambaci sunansu mu ce alƙama ko aswad ba mu kai wannan matsayin ba to tunda ba mu kai matsayin ba ina mu kuma ina fifi ta mu ce wane ya fi wane ilimi ku bai gwana yi kenan ya nuna darajar magabatan shi duk mutumin da ya gabace ka akan abu ya cancanta ka ba shi wannan daraja din an gane wannan ko aha to Abu Firdaus ya ce
wallahi hari ne kuma kobariya
yace wallahi wannan nasiha din mai tsada ce sosai ce kai na rantsa da rayuwa na kaman kibrit ne al-ahmar na rantsa da ubangiji rayuwa na wannan kaman ainihin kibrit kaman wani abu ne ana cewa kibrit wani ma'adani wanda ake ashana da shi to shi wannan kibrit al-ahmar din yana da tsada sosai idan mutum ya samu ya dace da shi to yayi kuɗi a gane ba a samu shi to larabawa suna kiran abu mai tsada mai wuyan samu sai ce yana da tsada kamar kibrit wanda yake ja da a ce ɗaliban ilimi iri na da kuma gama garin mutane da a ce sun ji wannan wasiya din daga wannan imam din wanda yake mai daraja kuma suka aiwatar da wannan nasiha din da ainihin da yawa daga cikin mushkiloli sun gushe a cikin garuruwan mu wannan an gane ko da za a aiki da wannan nasiha din da mushkiloli da yawa sun gushe domin a cikin garuruwan mu wannan gama garin mutane suke zaɓen malamai sai ga mutum ko baki bai iya haɗawa ba amma zai gaya ma malam wane ya malam wane ilimi malam wane ba shi ya fi kowa ilimi musamman ma in ka fi kowa zaƙin murya ai shi kenan kuma ka zama to ka fi kowa kenan misali saboda amawa suke cewa malam wane ya malam wane gidi yanzu da malam
da kullani wa alimullah
suna cewa malam wane ai shi yafi kowa ilimi din Najeriya din Najeriya ba mai ilimin ka din Najeriya ba mai tsoron Allah shi
wa aqam min kulli ahad
kai malam wane yafi kowa fahimtar shi ya
dai ka shi
kai ya kai cin ilimi na
ma ko wani da zai yi ta'amalin hadal ali
menene ma'auni wanda wannan gamagarin mutanen wannan gamagarin da wani ma'auni ya amfani ya bibi ta malam wane kan malam wane eh ya aka yi gane malam wane ya malam wane ilimi
annabi da kalla mu yi bayani fanni
wanda yake magana a cikin fannin da ba nashi ba har ya sami iko ya iya bambanta tsakanin ilimin malam wane da kuma sauran malamai a cikin garuruwa yayin iya aunawa har ya samu ya sadu zuwa ga irin wannan natija din to abinda na kudurce abinda na yarda da shi ne to wanda yake da iko ya zama to ya iya jinjinawa tsakanin malamai ha wanda zai iya jinjinawa ya ce malam wani ya malam wani ilimi duk duniya gaba ɗaya ba mai ilimin malam wani kuma wanda yake iya bambanta tsakanin ilimin wannan malami da kuma sauran malamai ya kamata ya bibice su ne a wajen ilimi ko shi wanda zai iya aunawa ya kamata ya zama ya fi ilimi kama mutumin da kiran shi haɗa baki in yana karanta Qur'ani abin tausayi misali amma kuma yanzu ya iya gano malam wane ya malam wane ilimi menene ma'auninsa ba shi da ma'auni ila ma'aunin shi kawai malam wane ya fi iya ɗaura rawani fiye da malam wane malam wane yana da zaƙin murya fiye da malam wane to wannan zaƙin muryar shi ne ma'auni a wajen shi na gane malami idan kai karatu kayi zurfin karatu baka da zaƙin murya shi kenan ka shiga uku sai ba malami bane kai a wajen gaba garin mutane kenan ko kuma mutumin da zai iya auna tsakanin ilimin mutane ya zama daga cikin tsararrakin su shi ma tsarin su ne a wajen ilimi a nan wajen sai ya iya jinjinawa tsakani da Allah malam wane ya malam wane sai shi wannan ami ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko baya cikin malamai baya cikin malaman da ya fi su ilimi to kuma shi ba tsarin su bane to ina za ta shi ya za a yi ya zama alƙali tsakanin malamai da kuma manya-manyan shehullai a wajen ilimi بسم الله الرحمن الرحيم
الصفا والمروة
نعم دع أي تكان الصفا ده مروة وقب في بدل المسير زكفا تقتل زوا كصفا تسأي الصفا كان من سكنت القبلة sannan sai kai kafara sai kai kafara sannan kai hailala sannan kai sa'ayi zuwa ga Marwa sai ka tsaya a Marwa misalin yanda ka tsaya a Safa shi ma ka tsaya ka kalla al-Qibla sannan kai kafara kai hailala shi ma sannan inna Safa wal Marwa min sha'airillah eh wa kubba fi badal masjid sannan kai gudu in ka je wani waje ana kiran shi badal masjid zaktifa wato wurin da wanda ake bibiya wuri wanda yake ma abokin bibiya da bibiyi wannan waje amma ka ringa dan gudu gudu wato za ka tsaya tsayuwa hudu a kowanne daga cikin su tsayuwa hudu amma zagaye bakwai in ka tashi daga Safa ka je Marwa ka ce daya daga Marwa ka dawo Safa ka ce biyu daga Safa ka je Marwa ka ce uku daga Marwa ka zo Safa ka ce hudu daga Safa ka je Marwa ka ce biyar daga Marwa ka je Safa ka ce shida daga haka shi daga nan kuma dai tashi daga Safa ya je Marwa sai ke nan ba wai sai ya dawo ba daga can kuma ka dawo a Safa sai ka ce biyu shi haka ne ya bambanta da sa'a da wasi kaga shi da wasi idan mutum ya zaga ya daga hajarul aswad ya dawo hajarul aswad sai ya ce daya in ya kara dawowa hajarul aswad ya zago hajarul aswad ba haji ka ba kana tasowa daga safa din kawai kana kaiwa marwa zaka ce daya daga marwa shi ma kaga abin da kake ka taso kai zuwa ba shi kenan to kowanne kalin safa ga sai wa hudu ne a kowanne eh
na
sai wato tsayuwa guda hudu ne a kowane daga cikin su ai ka kifu arba'a wa kafat ka kifu arba'a wa kafat za ka tsaya tsayuwa hudu a kowane daga cikin su kuma wata mim al-ashwa saba'an wato ka cika ainihin zagaye bakwai zagaye bakwai za ka yi sannan ka yi addu'a da abin da ka ga dama in kana sa'ayi a wajen sa'ayi mutum ya roƙi abin da yake so amma kuma da sharadin kare ya yi ta'addanci wajen addu'a ko in zai roƙa ya roƙi abin da ya dace kare ya ce ya Allah tunda ka ce a roƙe ka za ka amsa ya Allah ka maida ni annabi ko ka maida ni mala'ika an ce wani za ka alaka ibadi an nifa in nifari ujibu da'awata da'in za da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni zan amsa to ya Allah tunda ka ce a roke ka zaka amsa to ka maida ni mala'ika ko ka maida ni annabi ba nan wajen mutum yayi ta'addanci wajen addu'a an gane ko ya Allah ka sa in koma jariri anan ma yayi ta'addanci wajen addu'a to duk irin wannan addu'o'i na ta'addanci baya kamata mutum yayi shi an gane wannan ko yayi addu'a wanda ya dace da sunna wanda kuma ya san cewa addu'a ne daidai da hankali sannan kuma shi ma a safa da marwa shi ma wato in mutum na yin tawafi in mutum na yin sa'ayi a safa da marwa wato ya roƙi abin da yake so tare da itirafi mutum ya yi itirafi da zunubin shi ya yi ikirari da zunubin ya Allah ni mai zunubi ne ka yafe min kai kaza kai kaza kai ka roƙi Allah yana wajaba tsarkin nan guda biyu tsarkin hadasi da tsarkin sabasi wasatiru da kuma sutura alaman tsaba ga mai tawafi na da ɗanko wato wasatiru alaman tsaba na da buhari ta ayin ishtala sannan kuma shi ma wato shi tsarkin nan tsarki mustahabancin tsarki shi ne ya bayyana a sa'ayi mustahabancin tsarki shi ya bayyana ina sa'ayi idan ba sharadi ba ne mutum zai sa a yi da ya tafi da sarki amma in mutum zai yi da wasu dole sai da mai sai da sarki baya shi sharadin alwala shi ne da wasu ke da shi kana iya yin tawafi in mutum zai yi tawafi sai da alwala sai da sarki a gane idan mace na haila ba za ta iya yi mai ba amma za ta iya yin sa a yi annabi ya ce wa Aisha lokacin da ta samu lokacin da al'ada ya zo mata duk alima ya falu hajj gaira Allah ta dubi bil bai hatta ka dubu ne sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji ke aikatawa sai dai ba za ki yi tawafi a ɗakin Ka'aba ba sai kin samu tsarki nan ne kawai matsala mai ita mace in tana tana al'ada nan ne kawai ba za ta yi ba sai ta samu tsarki sannan ta yi tawafi amma za ka iya yin komai har sa'ayi ba sharadin ba sharadin ba sharadin tsarki a cikin sa'ayi na'am sannan ka dawo ka yi labbaika labbaika har zuwa ga filin arfa idan ka yi dawafi bayan ka yi dawafi ka gama sai ka koma wato ka yi ta labbaika labbaika har zuwa ga filin arfa wato kudubar nan na bakwai wato zai zo da irin siffofinka zai zo da irin siffofinka kamar yadda malamai suka yi bayani نعم
صلاة الضحى
مستحبة فصل صلاة الضحى صلى الضحى مستحبة مثل يوم انت ركعة تفص sannan gaisuwar masallaci Imamu Sahabi ne inda Malik khilafan Zahiriya ɗan Zahiriya suna ganin gaisuwar masallaci wajibi ne an gane kuma mazhaban nan nasu yana da ƙarfi sosai kasancewar shi wajibi su Malikiya masu cewa mustahabi ne sun dogara kan cewa wato sallolin da Allah ya wajabta mana guda nawa ne guda biyar wannan bakawai ya zo wani bakawai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wani sallah ne yake wajibi a kaina annabi yace salloli guda biyar shin akwai wani sallah wanda yake wajibi banda wannan sai annabi yace la a'a sai dai kaga dama to da wannan suka ce kenan babu wani sallah wanda yake wajibi sai guda biyar din nan da kuma hadisin nan khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad salloli guda biyar su Allah ya wajabta ga bayi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin hajjin ban kwana ya tara sahabbai ga sunan su taru suna sauraron hudubar sa daga cikin hudubar da ya musu akwai ayyuhanna ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku yi sallan ku guda biyar da akwai wani sallah banda wannan da ya ambata ta'khirul bayan an qatil haja la yajuz wannan shine hujjar yan malikiya to amma sauran kaman zahiriya suka ce to ai hadisi ya zo manzo Allah ya bada umarni idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku ya shiga masallaci kare ya zauna har sai ya sallar raka'a an gane ko sannan ga lokacin da manzo Allah yake wannan yake hudba ranar juma'a wani bawan Allah ya shiga masallaci sai kai kuma masallaci ba annabi yake kai kai kuma annabi yana cikin hudba sai yake hudba yake kai kai kuma masallaci yake la uf fa sallu rak'atayn ta shi kai sallar raka'a aka ce tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yake hudba sa'annan yazo yayi magana da wannan bawan Allah kuma a cikin hudu ba an ce kada a yi magana amma sai da manzo Allah ya yi masa magana shi mutumin ya amsa ya yi magana ita wannan ya nuna gaiso masallaci yana da ƙarfi sosai an gane wannan ko to amma me za mu ce kan wannan hadisi tunda hadisi ya ce salloli guda biyar su ne wajibi to za mu ɗauki gaiso masallaci wajibi kaga wannan umurni ya tashi daga wajarci ya koma min mustahabbanci inda Malik amma sauran malamai suka ce la ainihin wajen wato ya yi tambaya ne sallolin da suke wajibi kulla yaumin wa laila salloli na yau da kullum su ya yi tambaya a in ka yi wannan magana to me za ka ce ga sauran salloli irin sallan nan abin da sallan roƙon ruwa da malaman suka ce wajibi ne da sallan kusubi da aka ce wajibi ne misali kaga ai wajibi ne mai sababi ko idan sababin ya zo za a yi shi dole in bai zo ba za a yi shi ba kaga shi ma kai ko masallaci yana daga cikin zawatul asbab sai idan ka shiga masallaci da niyyar zama a masallacin kamar yanzu mun shiga masallaci da niyyar zama a nan wajen sai sallah sai kai ko masallaci ya zama dole muka dauki wannan ra'ayin cewa mun shiga ne da niyyar zama mu yi karatu ko mun shiga da niyyar zama mu yi nafila a mu zauna mu yi azkar ko wani abu to kafin ka zauna kada ka kuskura ka zauna sai ka yi raka'a an gane wannan ko shi wannan gaisuwar masallaci ba daidai yake da wa'incan salloli guda biyar ba shi ba kauye nan tambaya ya yi salloli guda biyar a wani salloli ne na yau da gobe suke wajibi salloli yau da gobe guda biyar ne kawai wajibi an gane ko amma akwai sallah wanda ba na yau da gobe ne wanda yake wajibi ne misali amma muka dauki sallar idi a matsayin wajibi ta kaga sallar shekara shekara ne ko amma wajibi shi kuma kai so masallaci da zaran ka shiga masallaci da niyyar zama wajibi kai sallar to wannan shine fahimtar su shi zahiriya kan cewa kai so masallaci dole ne an gane wannan ko yawa ba wai irin wajibci na salloli guda biyar ba sai a ce salloli ba a ce shi ma kullun sai kai wannan shi ne shi wannan gai zo masallaci raka'a biyu ne kafin mutum ya zauna amma baya kuɓu cewa da zama saboda wannan ba kauyen ai ya riga ya zauna sai annabi ce kai sallah yace la ji ka shi kai sallah raka'a biyu daga bayan yarga ya zauna sai kuma ya mike ya sanar ka shi idan mutum ya manta sai ya zauna daga bayan sai suna zai mike ya yi shi sannan tsayuwar Ramadan shine asham raka 23 ne a wannan kaulin eh da shafa'i da wutri ya zama raka 23 an fahimci wannan ko to amma menene sahi sallolin da annabi ya guda nawa ne manzo Allah yana karawa kan raka nawa yana karawa kan raka 11 eh akwai hadisin Aisha ko radiyallahu anha ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه من ذا الله صلى الله عليه وسلم بكثنشي يانا قراوا في رمضان با كو ولنسا اكن ركعه 11 با يا قراوا ها فكصلى من ذا الله صلى الله عليه وسلم بي تبا وش ركعه 11 با يجي لو ني يجي وان انوي تو ركعه 13 sai mu ce raka 13 nan hadda sunna ta isha'i bayan sallar isha'i akwai nafilan da ake yi raka 2 ana kiran ta sunnatul isha' al ba'diyya ha kaga in an hada da wannan sunna ta isha ya zama raka 13 sannan akwai ruwayan da aka ruwaito yana raka 15 hadda ne hadda raka al fajr shi kuma raka al fajr bai daga cikin sallar dare sallah ne na gari ya riga ya wani al-fajr ya riga ya fito amma asalin tahajjud din raka'a 11 ne an gano wannan ko abin da yake inganci baya halatta a ƙara kan raka'a 11 abin da aka ruwaito cewa wasu daga cikin magabata sun yi mafi yawan asaran Albani ya yi bayani a cikin salatul salatul tarawih da kuma qiyamul ramadan cewa da yawa daga cikin asaran da ake jinginawa cewa magabata sun ƙara ba su inganta ba bai san ƙarin bayani sai zai duba an gari ba ka yin sallah 20 da wani abu 30 da wani abu gaskiya bai da asali kada mutum ya rudu da abin da yake faruwa a harami wato masu limanci a harami sun cije ne akan mazhaba na hanbaliya mazhaba na Ahmad bin Hanbal shi ana yin raka'a 20 da wani abu 30 da wani abu amma hakikanin abin da yake faɗa cikin hadisi raka'a 11 ne na'am da kuma sallah kafin azhar da sallah bayan azhar duk wannan ana so mutum yayi nafila a wannan lokaci kafin azhar bayan azhar sannan ana yin nafila kafin la'asar sannan bayan magriba da isha a malikiya ba a nafila qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib nan banda malikiya sallu qabala al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha tarahiyata an yastafiha an-nas sunna an gane ko to malikiya ba a nafila kafin maghrib sai dai bayan maghrib wato babu iyakar cewa a cikin wani ba iyakar ta ko raka'a nawa bane mutum zai sallaci abin da ya sawwaka a gare shi sannan sujudul tilawa da ainihin mai karatu an gane ko mai karatu in ya zo wajen da ake sujada sai ya sujada shi ma wannan sujadar tilawa shi ma mustahabi ne ba dole ba ne da kuma mai nufin sauraro wato ɗalibi wanda yake nufin ya saurari liman ya saurari malami mai karantar da shi an gane kamar kai ka zauna a gaban malaminka kana sauraron yana karanta ma ka ji yadda ake karatun Qur'ani din to kai din nan idan shi malamin ka yayi sujada kai ma zaka yi me kai ma zaka yi sujada shine qasidul istima ba wai mutumin da yanzu kawai ya zauna a masallaci a gefe ba a ya zauna ne dan ya ji ya ilmantu to shi ma zai yi sujada in ya kasance shi mai karatun ya dace da limanci kamar a ce ya kasance namiji balagagge mai alwala kuma ba wai ya yi nufin ya fiye da mutane ba ne ba mai riya ba ne ba wai yana karatun ba ne don ya fiye da mutane a ce wai yana da kyakkyawan sauti ba yana son ya fiye da mutane kyawan sautin shi ba ne don wannan ne koda ya karanta ayar da ake sujera ba za ka yi ba wato yawan sujadoji wanda ake sujera gare ta azaib din muhimman wuraren ba wai suke nan ba wai nan sune azaib su goma sha ɗaya ne wajen sujera shi banda wannan wanda yake cikin suratul najm dan wanne ne wannan fasjudu lillahi wa'budu ko banda shi shi wannan bai daga cikin azaib amma kuma hadisi ya tabbata annabi yayi ko an ga annabi ya karanta kuma yayi sujjada amma ba shi daga cikin muhimman wurin da ake sujjada banda wajen famalahum la yu'minun fa idza quri'a alayhim alquran la yasjudun shi ma wannan bai daga cikin azaib amma idan mutum yayi sujjada ba matsala ya kyauta da kuma suratul qalam din nan wa iyya kadul ladina kafaru la yuzil shiru a wannan zuwa da wannan wannan shine a qalam din qalam san wancan ya sunan shi wal ha qalam kafaru ala shine wannan wasfir wa qatarbi kallala tudu wasfir wa qatarbi amma nan da kalam wani da kalam san wancan wayu da auna ila sujud wa qatarbi yawma eh yawma yuftaku an saqin wayu da auna ila sujud fala yastabiun ba shi bane ba shi kalam bane shi an to shine ai eh shine aka ce banda shi ai ai to aka yi banda shi shi bai daga cikin azaib din ake magana ba wai an ce ai dan eh wa saniyatul hajj
na'am
da kuma na biyu na suratul hajj wani ne na biyu na suratul hajj na karshe kenan ba a san da ke cewa ya ayu allazina amanu rukku wa sujudu wa abudu rabbakum wa qalu khayra la'allakum turhamun wa jahidu billahi haqqa jihadihi shi ma banda shi shi ma بسم الله الرحمن الرحيم ان كربو دغ ابي مرقود الانصاري الله يقرا مسا يدا يتي بشير بن سعد ياتي
يا رسول الله
يا رسول الله
ان يصلي عليك
الله يا امرتهم يصلي اغريكا ويا ذمي صلاتي اغريكا اي منزا الله يشرو ليس يشرو aka ce yayi shiru yana jiran wahayi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya dubo amin hawa in huwa illa wahayi yuha baya furta wani abu na san ranshi kawai sai abin da aka yi masa wahayi to lokacin da wani ya tambaya ya rasulullah Allah ya ce bi ma salati ya za mu yi ma salati sai ya shiru an gane ko bai ba da amsa ba sai lokacin da aka sauka masa da wahayi na'am na'am kuma kala sannan sai yace yace ya kuce yace kuce ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yanda kai salati ala Ibrahim nan eh na ku ala Ibrahim ne kama sallaita ala Ibrahim kamar yanda kai salati ga Ibrahim kai albarka ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yanda kai albarka ga Ibrahim a cikin talikai lalle kai abin yabo ne mai girma shi kuma sallama kamar yanda kuka sani assalamu alaikum kare a nan wajen an ce wato ya Allah kai salati ga annabi Muhammad da kuma iyalan Muhammad kamar yanda kai salati ga Ibrahim to kenan zahirin hadisin yana hukunta ne da annabi muka duba zahirin lafazin da annabi Muhammad da annabi Ibrahim wai fitar da kenan eh annabi Ibrahim da zahiri tunda da mushabbahu da mushabbahu da mushabbahu wai kuma dai wani inna fi anta kallai fi shaja'a wal ikdam kai kaman zaki ne a wajen jarumta da kai din da zaki wai wani a kaida na malaman balaga zaki ya fi kenan kai an kamanta ka kai kaman zaki an gari kama da wani baya wani an ta kalbaha sirjud kai kaman teku ne wajen kyauta da kai da teku ya fi kyauta teku ya fi ka dan mutum zai zo ya tsi ba har sai ya tafi shi kyautar ka yana da iyaka amma na teku bai da iyaka haka ne to yanzu zahirin wannan ya Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda kai salati ga Ibrahim a zahiri akwai shubha sai a ce kenan annabi Ibrahim ya fi annabi daraja wannan shine ra'ayin mutazila yan mutazila sai zahirin wannan hadisi ya nuna annabi Ibrahim ya fi annabi daraja amma malaman sunna sun bada amsa kan wannan hadisi sai ce wannan hadisi baya nuna cewa annabi Ibrahim ya fi annabi daraja dalili saboda cewa aka yi ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar da kai salati ga Ibrahim an gane ko a wani hadisi ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda kai salati ga Ibrahim da iyalan Ibrahim ko kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim an gane ko kama sallaita ala ahli Ibrahim din kawai kamar yadda kai salati ga iyalan Ibrahim aka ce a nan wajen an yi ma annabi salati ko biyu an mai salati a matsayin shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sannan an mai salati a matsayin shi na Ali Ibrahim to bi aka mai a gane an mai salati a matsayin shi na Muhammad sannan aka mai salati a matsayin shi na Ali Ibrahim a gane in ya hada wancan da wannan sai ya fice kawai annabi Ibrahim alaihi salam a gane turanci a cikin Ali Ibrahim annabi shi ne khairu gun gaba daya ya fi su daraja aka zona yi anan wajen an mai salati to nawa kenan to biyu a matsayin shi na Muhammad sannan a matsayin shi na Ali Muhammad a cikin Ali Ibrahim a cikin Ali Ibrahim za a kwaso darajar shi sai a hada da na Muhammad in an hada zai fi nawa zai fi na Ibrahim shi kadai aka zona ko to wannan yana daga cikin fiyayyen bayanin da malamai suka yi na kusar da wannan shubha din kuma sannan ga wasu nasu da suka nuna cewa manzon Allah shine fiyayye gaba ɗaya cikin halittu ko to sai mu hada da wannan hadisan da suka nuna a duk duniya gaba ɗaya ba mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai mu hada da wannan sai ya bamu amsa wa dai ya kusar da wannan shubha insha Allah an gane to sannan kuma a cikin wannan salati ba ambaci sayyidina ba ya halatta idan mutum zai yi salati ga annabi a cikin tabiya ko wani sa ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad eh annabi ba shugaba bane subhanallah idan nace ya Allah kai salati ga shugaban Muhammad zai laifi na wani ya ce na kira annabi shugaban Jibriya eh annabi ya ce ana sayyidu walad bani adam yawm al-qiyama wala faqr ni ne shugaban dan adam ran tashin kiyama ba alfahari bane wannan gaskiya ne eh annabi shi ne sayyid shi ne sayyidul awwalin wal akhirin eh to menene laifin ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala sayyidina Muhammad bi allazi saboda salatin annabi ibada ne ko ba ibada bane ibada ne menene ka'ida na malaman usulul fiqh kan ibada al asalu fil ibada at tawakkul asali ga ibada a dakata sai an samu gaskiya to wannan sirri ne yake zama annabi salati a ce sayyidina babu yanzu dan ana tsayawa ne kan nan yanda manzo Allah ya karanta annabi da kanshi ya karanta da mu kuma cikin karantarwar bai sa sayyidina a ciki ba duk da cewa shine shugaban mutanen farko da na kanshi an gano wannan amma a wajen salati ba ba a sawa to yanzu idan mutum zai karanta alqur'ani wa azu sayyidina muhammad rasulullah zai ce ya halaka kace sayyidina muhammad rasulullah wallazina ma'ahu ashqa al-kufar annabi ba shi gaban bane me yasa baka ce sayyidina muhammad rasulullah ba saboda gaskiyar ayan da aka saukar zuwa ga manzo ba a sanya sayyidina a wajen ba to kai ma baya kamata ka sanya sayyidina in ka sanya sayyidina ka kirkiro bid'a an gare irin wannan wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa amanu bima nuzila ala sayyidina muhammad yaya kuma wannan duk bid'a ne gaba daya to raka baya halatta amma kuma ka tabbata wa mutane ba duk duniya gaba daya babu wanda ya fi annabi shugabanci amma a wajen salati ga annabi ne za a tsaya akan abin da ya karantar da mu an bai gano ko wannan shine to wannan ya zo da siga na kulu to malamai sun ce salati ga annabi da wannan ya nuna wajibi ne shi sai an samu nassin da ya fitar da shi daga wajen shi na'am muslim ya ruwaito wannan hadisi Ibn Sulayma ya kara a cikin sa yaya za mu yi salati a gare ka idan mu muka yi ma salati a cikin sallan ya za mu yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayanku ya yi tayya ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu a cikin tafiya ya ce ya Allah lallai ina neman tsarinka daga azabar jahannama da kuma azabar kabari da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da fitinan dujar mai shafaffen albarka shi kalma almasih din nan yakan tausi yakan shafi mamsuhul baraka mai shafaffen albarka kuma mai shafaffen ido ɗaya ya zama ido ɗaya lafiyayye ido ɗaya kuma fasu da lafiya ko kuma ya zama to daga almasi ai almasi mai shafin mutane su warki idan mutum ba shi da lafiya wato zai shafi mutum sai ya warki wato daga nan sai kuma ya ce shi Allah ne jini misali an gano wannan ko idan mutum ya mutu zai shafi shi ya rayar da shi sai ce shi Allah ne yana rayarwa yana rayar da mutum ko kuma ya zama to mamsuhul qadamain wato diga digansa class ne ba wannan lankwasa a kafan shi ba wannan madankwarin kafa din kawai kafan class ne kawai ko kuma ya zama to daga siyaha an gane ko wato yana yawan yawon shakatawa yana yawo daga wannan gari zuwa wannan gari domin yin da'awa zuwa ga fatan shi ya ka kira shi masi an gane ko amma a nan wajen wato daga cikin daga fitinan dujan bai shafaffen albarka muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito a cikin ruwaya na muslim idan ɗayan ku ya gama daga tsayiya na ƙarshe yayi wannan addu'a din mafi yawan malamai sun ce wannan addu'a din mustahabi ne amma ƴan zahiriya sun ce ya zo da sigan wajibi menene ya fitar da shi daga wajibi a kawo musu me ya fitar da shi an ce al'amuru yaqtadi al-wujub ai manzo Allah ya bada umurni ne ko cewa idan mutum ya gama tahiyya ya qul ya ce an gane ya nemi tsari ga Allah kuma ya ce a ce ya zo da shi ga umurni amma ba za ba na duhur sun ce mustahabi ne wannan sai dai zahiriya suka ce wajibi ne an gane ko kuma fita daga mazhaban zahiriya din yana buƙatar dalili mai ƙarfi a nan wajen menene abin da ya fitar da shi daga wajibi ana buƙatar dalili in babu dalili ko yana nan akan wajen to shi ne asali wasi riwayati lil muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya tsare daga tahiyya na ƙarshe ya faɗi wannan addu'a din eh an karɓo daga Abi Bakar as-Siddiq Allah ya ƙara masa yarda lalle ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam فقوي يا من أدعى والذين رجع الله رشيء أشكن صلنا
تشي
يا الله للي نازل تكاي نازل تشي بيوا بعد يقابل تزد بيت كي يا الله تقابل سامن قابرة تقوجنك كيم الرحمة للي يا الله كيني لقابرة قوم الرحمة أنا وانا شيني أدعى اللي يقوي يا مي أين هذا أدعى إيه؟ أتين جرى رأي؟ أتو أنت أمر وايد السنونا وانا أتو أين أزاء جيش أما قبوا وانا اللهم المياه وزوك من أزاء السبب أتو باية أنك ما تجيا تبور السلوات فيها باية أنك ما تجيا أي ثلاثة جاء نبي زاوية وانا أدوا وأي وانت أدوا اللهم أبني على ذكرك وشكرك ووصل عبادتك فكما من تو من بعده الله من يعطيه أقول لك من أزار الكبر. إيه.
الله
عليه وسلم الله عليه وسلم. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد منهم يقول لي نا يصلى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم. يا كثر شيء أنا صلى ما جيب أن دامن شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamu
alaykum wa
rahmatullah.
Shukuma assalamu alaykum wa rahmatullah. Ba wa barakatuh. Ki wannan juma'a kai. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. An gane? Ba wa akwai wani da babu aiko? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ki dai ne asalin wannan waya da na sani na farko ne yake da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan sai Allah assalamu alaikum wa rahmatullah an gare kuma wannan waya wa barakatuh din nan an ce rawahu Abu Dawud bi sanad sahih Abu Dawud wa sahih al-Albani sahih Abu Dawud assalamu alaikum wa rahmatullah مرتين واحدة عن اليمين والأخرى عن الشمال والابتداء باليمين. لا ما لا إلى 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 دبر هذه أخير واحد ذكري. أما تيجي 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 baya cikin hadisin ne an gari wannan ziyara yana buƙatar wato a ba su da aka samu shi asalin ruwaya na Abu Dawud din nan babu wannan ziyara din ace ibnu Uthaymin ya ce babu wannan ziyara din shi ne asali to kenan sallama guda nawa kenan sallama guda biyu sai gefen dama sai gefen hagu to kana kuma akwai ruwaya wanda ya nuna sallama guda daya duk akwai su to wani lokaci mutum yayi wannan wani lokaci mutum yayi wancan sai zai inganta mutum ya ce dole sai sallama daya za a yi ya zama dan bid'a akwai masu wannan ra'ayi cewa lallai sallama daya za ka yi in kana cikin kungiyar su sallama daya za ka yi in baka yi ba to baka cikin kungiyar za a kore ka kaga wannan ya zama wani addini kenan daban ko tunda an kawo wani sharadi wanda baya cikin littafin Allah ga hadisi ya inganta in dai kana cikin kungiyar mu kar kai aiki da wannan hadisin wannan shi kira hizbiya tunda ya inganta ba ma sauraron kowa babu wani malami da yake hana mu aiki da hadisin Annabi babu shi in dai hadisi ya inganta kai tsaye zamu in ko har mun yi biyayya ga malami kuka ji aiki da hadisi saboda mun kungiya kuma halaka Allah shi yayi na'am
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأتو أم تربو لك أبي هريرة الله يتعرى ما سيجا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
للي من زن الله سيرا دا أمين شاء الله استفتع غريش يا شي تكن الأمة تا زان تشجع الجنة سيدي ولي سيدي ما كسن الجنة
يا رسول الله
أبي شو وانين زيك يا رسول الله
قال من حطاع من جبل الجنة
تكون ولي من بيايا يا شجع الجنة يا جماعة wanda ya saba mun hakika ya ki bukhari ya ruwaito wannan hadisi na'am na hudu an karbo daga abi muslim aka ce sunan shi abi iyas shine salma bin amr bin al-aqwa Allah ya kara masa yadda lalle wani mutum ya ci a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da hannun hagu sai annabi ya ce maka ka ci da hannun daman ka ya ce bari iya ba sai annabi ya ce kada Allah ya sa ka iya babu abin da ya hana shi ci da dama sai girman kai kawai tsabin girman kai ya hana shi cin abinci da dama to da annabi ya fahimci haka ya ce kada Allah ya sa ka iya sai ya fahimci ba na nuna ba ne to mukaddara da lalura ne fa ace hannun shi na dama baya ai sai hannun hagu sai ta abin da hannun hagu yaya yayi laifi sai yayi laifi ko mutane to amma zaka iya cin abin da shi kun kuna cin abin da kaga ya sa hannun hagu zaka ci abin da shi sai dinka shi ko kaligo inda dai yana wanke bayan gida yana wanke fitsari da hannun hagu sannan kuma daga baya ya zo ya ci abinci ya tura hannu cikin wannan falo da wannan abu kaga ba kowa zai iya turiya ya ci abinci da shi ba an fahimci wannan ko amma dai al-muhim wannan bawan Allah da a ce ya kasa cin abinci da hannun dama bai da lafiya ne sai ya ci da hannun hagu to wannan mutumin ba shi da laifi a wajen Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam bai masa wannan mummunan addu'a ba ashe wannan mummunan addu'a da annabi ya masa cewa lasta da'ata an gano wannan ko wato kada Allah ya saka iya ana kiran wannan addu'a'u alal asi azwalim bima la yu'inu alaihi shaytan addu'a ga mai sako azzalimi da abin da ba zai taimaka ma shaytan akan shi ba annabi ya masa mummunan addu'a amma addu'an ba zai taimaka ma shaytan akan sa ba ko hannun ko hannun ya daina aiki ne kawai shikenan bai taimaka ma shaytan akan shi ba kawai hannun ya daina aiki kuma wannan an yi shi ne don a tsawatar da shi nan gaba idan aka umurce shi da wani abu sai yake bin wannan umarni komai na iya samun shi na azaba fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa innam ma tusaba ma umurnin manzo sallallahu alaihi wasallam yi ta tsatsan sankara fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radiya same su a ce ga hadisin manzo Allah ya inganta kai aiki da sunna kai girman kai ko wani san rai ya hana ka aiki da sunna komai na iya samun ka na musiba Allah shi yayi na'am
kuma amma ila shi
wannan bawan Allah bai ƙara daga wannan hannu zuwa ga bakin shi ba tun daga nan wajen sai wannan hannu ya zama condemned ya zama hannun baya aiki saboda ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam muslim ya ruwaito wannan hadisi na biyar an karbo daga abi abdullah
shine
Nu'man bin Bashir Allah ya kara musu yadda yace na ji manzon sira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai wallahi ku daidaita sahunku ko Allah ya fita ya kawo sabani tsakanin fuskokinku amma kina yana daga cikin abin da zai iya kawo mana sabani idan mun ki daidai da sahun mu to sai Allah kuma ya kawo mana sabani a cikin zukatan mu ya kawo mana kin junan mu da kuma saba wa junan mu sai dan wani zai mamaki to menene alaka tsakanin daidai da sahun da zuciya to manzo Allah ya ce akwai alaka in ya zama to baka son a to hada kafa da dan uwanka to kenan a zuciyarka akwai wani abu ga dan uwanka ke a gari to karkashin wannan sai Allah ya jarabe shi jarabe ku da kiyayya din jira ya zama kai ba ka san shi ba bai san ka amma wato a ringa hada jiki din nan yana kawo soyayya kai mai kudi ne wannan talaka ne sai talaka ya ga kai mai kudi ba ka jin nauyin ka hada kai da shi hada jiki da shi ai zai soka kamar da zaran ya ga kai mawadaci ne kana gudun shi zai tsammani saboda ka ga shi talaka ne ko saboda haka akwai sirri kwarai da gaske tunda kaga manzon Allah ya faɗi wannan ko da mun san sirrin ko mun sani ba lalle akwai sirri an gane idan muna sallah a masallaci mun ga kokarin hada sau wannan hada sau yana kawo soyayya yana kawo hada kai tsakanin al'umma yana kawo abin nan na'am a cikin wata ruwaya na musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahunmu har kai ga sai yana daidaita ainihin kibiya ne kibiya da kibiya wato dan tsawon sa daya wato kuma yana daidaita su miƙe daidai ta hadu har wata rana manzo Allah ya ga mun riga mun goge mun riga mun fahimci yadda ake gyara sahu mun riga mun gano an gane ko to wata rana kenan da annabi ya ga mun riga mun gano sai ya kyale mu sai ya daina cewa a daina sahu wata rana ya fito sai ya miƙe sai ya zamanto saura kaɗan ya yi kabbara sai ga shi sai ga wani mutum ya bayyana da birgin shi ya kokoro birgin sai wato ababuwa sun da ya samu wajen jiki sai ya dan bunkuro birgin sa sai ya zamanto sahun bai daidaita yadda ya kamata ba sai annabi ya ku bayin Allah lalle wallahi ku daidaita sahun ku ko wallahi Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin fuskokin ku a gani yanzu akwai wata mazhaba daga cikin mazhabobin nan su a wajensu ba a hada kafa da kafa da kafada da kafada ba a yi sai dai su gyara sahu a wajensu shi da kamar inda kuka yi din nan akwai tazara wato kada kai kankayi gaba wannan ya yi baya ya zama to kun yi saiti da juna amma kada kama zuwa ke faru su ne mazhaba na annabiya kuma kasancewa a duniya gaba daya babu mazhaba mai cin kasuwa kamar ta kusan mafi yawan mutanen duniya ƴan annabiya ne an fahimci wannan ayi mazhaba da suke da karancin mabiya ita ce wace hanabila a gani hanabila ta takaita ne a saudiya sai wasu ƴan garuruwa haka to kuma akwai dalilai da dama da ya faru akan wannan wato propaganda da aka yi na basa Muhammad bin Abdul Wahhab ya shafa hanabila a gani na gobanin abaka shi yana kafirta mutane dan ta'adda ne yana cika ba kaza propaganda na ƙarya ne ba amma wannan ƙarya sai da ya tasiri to tunda shi ba hanbali ne to ba za ba hanbaliya ba haka take shikenan sai ya zama to an takure mazhaban hanabila a saudiya kawai to daga baya ne mazhaban ma suke dan fitowa ake dan sanin ta amma mazhaban abu hanifa kuwa ta shahara duniya gaba daya ita ce kan gaba daga ita sai shafi'iyya sai malikiyya a duniya yanzu an gane wani ko su maza ba hanabila in ka je aikin hajji saudiya za ka su da yawa mutanen india mutanen pakistan mutanen russia mutanen iran mutanen iran su ne in ka je mutanen duk da kunan da su ne to in kana in ana sallah za ka wasu mutane suna gudun ta da ka tura kaba sai mutum ya gudu to wani sai ya dauka wani suna kiyaman kare ba wai kiyama bane su maza haɗu ku ne sai kasa haka ba kun ga ce sai ga mutum ya zo yana kyaman ka ne ya ganka bakin fata to esu ma su ma fata su ma bakin fata ne yayi a wajen bature duk mutumin da ba bature ba black ne balarabe black ne india black ne dan pakistan black ne a wajen bature ko da fatan ka fari ne ba abin da ya bature an fahimci wannan ko to da haka wannan kaga wannan mazhaba sai ta tsiri za ga in ana sallah a masallaci ba za ka iya hada sahu da su ba saboda sun saba ma wannan sunna din wanda manzo Allah yake a hada diddige da diddige kafada da kafada to su ba sa hada shi Allah shi ya yi to kuma rashin hadawan yana kawo tsiyayya tsakanin mutane sai ayi ana so a kawo hadin kai abu ya gagara ana so menene ya kawo mana rabuwar kai me yasa ana so a shirya 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 shirin ya gagara to barin irin wayannan abubuwan da mun rena su muna ganin cewa ba su da muhimmanci to dan haƙin da kare yana cike zo ne ba ido irin wayannan kananan abubuwan da ganin ai ba wani abu bane su akan su sai ga Allah ya mana azaba akan su Allah shi kiyaye eh
na'am
wato wani gida ya kone a Madina ga mutanen gidan ya kone da dare a lokacin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin wannan gida cewa ga wani gida ya kone da dare sai annabi ya ce lalle wannan wuta makiyin ku ne in za ku yi bacci ku huce wannan wuta a gare ku in za a kwanta a yi bacci a huce wutar da makiyin ku ne an gane me yasa ya san makiyin mu dan yana kone mana gidaje yana kone mana dukiyoyi an gane ko to idan mun fara tuwon nan wato wuta da wutar lantarki da wuta na lagwani wuta na fitilla irin wannan wuta gaba ɗaya in za mu kwanta maka shi to wutar da ba na lantarki ba irin wutar nan na charger wutar charger wanda shi baya kamawa da wuta eh a irin da batir da batir zai kama da wuta yana da wuya a dare wato mu duba dalilin wuta ya kama da wasu mutane da dare saboda wutan ya zo ya kone gida ya kone kaza ya nabi ce wannan wuta din sun za ku kanta a kashe saboda bakin ku ne yana muku banna to ya zama to wuta ba zai yi banna ba za a iya barin shi ko kuma za mu dauka ko kuma akwai wani illa daban banda wannan kila kuma ba wai kone gida bane kawai kiyayyen shi ba shi ma an fara wa zai gidan ka kawai gidan ko ka kunna ko ta ga shi a fili ga shi ana kallon ka ba ta baka boye ko shi ma wannan nau'i ne da kiyayyen shi ba abada ba mu zai kwanta aka kashe wuta barawo yanzu bai san inda kake ba za ka iya koyewa sannan kuma yanzu ka dace shi to ga tunan kana kwantawa ka tona maka karfiri da kana fili to kawo mutu alkhairi ko wani irin wuta ne to wa wuta ne zai kona ma gida ko zai kona ma kawai ka kashe dan baka san kila ko wani kibobi da shari'a ta duba banda wannan konawan ba Allahu a'lam shi dai a cikin wani sharhin da wannan ya faɗa a wani al'allama Faisal Mubarak yana cewa fi hadhal hadith al'amru bi itfa'in nar inda ruqat a cikin wannan hadisi akwai wato umarni da a kashe wuta in za a kwanta lima yukhsha min al-ihtiraq saboda abin da ake tsoro na konewa wa yadkhulu fihi narul firash ya shiga cikin wannan irin wutar nan na fitilla wa gairi illa an yi umana zarar sai dai idan an amince ma cutarwa na konawa shi kawai ya kalli bangaren konawa ne kawai in dai kana ganin ka kunna wutan kamar irin na caja din nan ba konawa ba komai shi ne sai shi Allahu a'lam
Kawai tambaya ake wayan musulmi zai iya sanya wa ɗanki suna almasihu to gaskiya zahiri dai suna ne ba za a ce suna ne mukuna ba amma gaskiya ban taɓa jin tun daga zamanin sahabbai zuwa yau ba taɓa ganin wanda malamai suka sanya ma wannan suna ba mafi alkhairi gaskiya mutum ya nisanci wannan suna suna almasihu an gani musamman saboda abinda sunan ya kunsa sunan ya kunshi siffa ne na annabi isa ko siffa na tijjal an gani mafi alkhairi gaskiya a nisanci sunan Allahu a'lam
wani wani yanzu masallaci zai zo ya tsaya kyan zai zo
zo ya kiyar tsaya kamfin da ake kare ya zauna sai ya salla raka'a a cewa abin da ake nufi wato inda ka zo masallacin ka tabbata ka yi raka'a ji kafin ka zauna in ma ba zai zauna ba ba da ya shiga masallacin ba kuma ya shiga masallacin da dukkan zai daɗe ai sai ya salla raka'a biyu ne an gane shi ne na a wani lokaci
a kan
na ma mu tashi eh ina gida ne sai kan su zauna sai su miki
Ya da ya ko ku yi biyu da 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 ya da
salatin annaba sai yin farko ku sabi ne yana da kyau saboda ainihin wato ibnu qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad ya yi nuni yana daya daga cikin shari'a ta annabi yin salati sai yin farko da tahiyya ta biyu duk ana salati ga annabi in kai tahiyya kai salati kai wata tahiyya kuma kai salati duk gaba daya a lissa an gane wannan ku yawwa barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk